Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta yi ƙarin haske kan harin da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe.
A cikin sanarwar da hedikwatar sojojin Najeriya ta aiko wa muryar Amurka na nuna cewar Dakarun na runduna ta biyu ƙarƙashin jagorancin kwamandansu sun yi wa Boko Haram ɗin ƙofar rago inda suke masu kace-kace.
A birnin da magaran kuma na jamhuriyar Nijar gungiyoyin da ke kula da kyautata rayuwar mata da matasa ne ke ci gaba da faɗakar da mata da matasa muhimmancin gudanar da zaɓe na gari.
Dama mun yi aiki munan wayewa mata kai kowa da kowa da matasa ku zaɓi wanda zai muku aiki kar ka zaɓi wanda in ka zaɓe shi da ka ƙare zaɓen shi ya gude ya shirya barka.
Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya na yankin Agades na ƙara matsakaimi na kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona. Bayan samu wasu ɗalibai da suka kamu da wannan cutar.
Ya aka yi suna aka san suna ɗauke da wannan kwai. Gwaji aka yi ga uwayensu. Uwayensu suke contact don saboda an samu mutum guda yana da ciwon. Ana neman dukkan wanda suka yi mu'amala da shi wanda suka yi hulɗa da shi.
Akwai shirin kuwa bar gida da shirin jaridun Nijar sannan mu kammala da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce niyyar hukumar ta binciken gano tushen cutar corona ba ta nemo wanda za a dora laifi bacci a daidai lokacin da hukumar ke tura wata tawagar kasa da kasa zuwa China a wannan satin. Babban jami'in bangaren matakan gaggawa na hukumar ta WHO Mike Ryan ya gaya ma wani taron manema labarai a Geneva jiya Litini cewa a nan mu kokari muke mu samu bayanan da za su cece mu nan gaba ba neman wasu da za a dora wa laifi muke yi ba. Idan akwai laifi a cewar Ryan muna iya dora ma canjin yanayi, muna iya dora laifin kan manufofin da aka aiwatar shekaru 30 da suka gabata kan abubuwa da dama kama daga faɗaɗa birane zuwa yin lahani ga kurmi. Jami'an tsaron ciki da dogarawan tsaron ƙasa sun yi alƙawarin ɗaukar ƙarin matakai don tabbatar da tsaro yayin rantsar da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden a daidai lokacin da magajiyar garin birnin Washington DC ke kira ga jama'a da su zauna gida a ranar bikin. Ƙasa da mako guda bayan da wasu mafusatan magoya bayan shugaba Donald Trump suka ci ƙarfin matakan tsaro a gidan majalisar ƙasa ta Capitol a daidai lokacin da majalisar ke shirin tabbatar da zaɓen Biden. Hukumar ta 'yan sandan ciki ta sanar jiya Litini cewa za ta fara ayyukan tabbatar da tsaro na musamman tun daga gobe 13 ga wata sabanin yadda akan yi ranar 19 ga wata. Hukumar dogarawan tsaron ƙasa ta tabbatar jiya Litini cewa za ta tura jami'an tsaro wajen 15,000 don tabbatar da tsaro a ranar kaddamar da shugaban wanda hakan ƙari ne sosai idan aka kwatanta da 8,000 da aka tura a shekara ta 2016. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan damakarar jiya Litini ta ci gaba da shirin tsige shugaba Donald Trump yayin da gwamnatinsa ke kawowa ƙarshe. Tana mai zarginsa da ingiza tawaye wanda ya yi sanadin afkawa ginin majalisar dokokin ƙasa da mafusatan magoya bayansa da ke ƙin amincewa da kayar da shi a zaɓe suka yi. Duk da yake wa'adin shekaru 4 na shugaba Trump zai ƙare ne da yammacin ranar 20 ga watan Janairu. Takardar shirin tsige shin mai shafuka 4 na cewa Trump ya nuna zai ci gaba da zama mai haɗari ga tsaron ƙasa, demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki. Muddin aka bar shi ci gaba da mulki kuma ya nuna halayen da ba su dace da shugabanci da kuma tsarin doka ba. Majalisar wadda ke da ɗan rinjayen 'yan damakarat na iya kada ƙuri'a cikin kwana guda ko biyu kan batun na tsige shugaban ƙasa. 'Yan damakarat wajen 218 sun rattaba hannu kan batun tsige shugaban ƙasar wanda hakan ya ba su rinjaye a majalisar wakilai mai mambobi 435 ko da ma ba tare da ƙuri'ar wani ɗan Republican ba. Kafar sada zumuntan nan ta fala ta maka kamfanin Amazon a kotu saboda fitar da ita daga ma'adanar bayanai ta saba mallakar Amazon da aka yi. Kafar ta fala wadda ta bayyana fitar da ita da aka yi daga saba ɗin Amazon a matsayin ƙoƙarin gurgunta ta, ta ce kamfanin Amazon ya aikata laifin murƙushe gasar kasuwanci, saba yarjejeniyar kasuwanci da kuma yin shishigi a harkar fala ɗin, inji kafar ta fala. kamfada ta wajen kin ba ta wa'adin kwanaki 30 kamun fitar da ita daga saba dinsa. Karar ta buƙaci kotun tarayya da ta taka birki ma kamfanin na Amazon. Idan ba a dakatar da Amazon ba, kafar fala ta gama yawo kenan, saboda babu yadda za ta koma kan yanar gizo, a cewar karar. Ta ƙara da cewa, ko da jinkirin kwana guda aka yi, hakan na iya gurgunta kafar fala saboda shugaba Trump da sauran jama'a za su koma wasu kafafan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda. Matakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin cewa na iya haifar da sakamako mai tsanani a siyasance da kuma ta fuskar al'amuran jinƙai. Dama an yi ta hasashen cewa wannan na iya faruwa a wannan lokaci da gwamnatin Trump ke shuɗewa, yayin da take ƙara matsa lamba ma Iran. Wannan ayyanawar za ta fara aiki ne ranar 19 ga watan nan na Janairu, wato kwana guda gabanin kaddamar da zababban shugaba Joe Biden. A wata takardar bayani ta yammacin ranar Lahadi, Pompeo ya ce manufar ayyana 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran a matsayin 'yan ta'adda ita ce a iya ladabtar da su game da aika-aikar da suka hada da hare-haren da akan ƙetare kan iyaka a kai, kan farar hula, madafun harkokin rayuwa da kuma jiragen ruwa. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump jiya Litini ta sake ayyana ƙasar Cuba a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Ana saura kwana 9 kawai shugaba Trump ya sauka daga karagar mulki. Wannan matakin ya janyo ƙaƙaba ma Cuba takunkumi jim kaɗan gabanin hawar Joe Biden karagar mulki, wanda hakan zai sa duk wani yunkuri da Biden zai yi na maido da ɗasawa da Cuba irin ta zamanin Obama ya kasance da wahala.
Toma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar sojojin ƙasar ta yi ƙarin haske kan harin da mayakan Boko Haram suka kai a jihar Yobe. Daga Abuja ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina.
Mayakan na Boko Haram, kamar yadda wani ganau da bai sana ambaci sunansa ya shaida mana, ya ce tun da farko sun je ƙauyen Ingiburwa da ke ƙaramar hukumar Gujiba a jihar Yobe, inda suka tarasda mutanen ƙauyen suna ɗan kaɗe-kaɗen su irin na dandali suna shakatawa. Al'amarin da ya sa Boko Haram ɗin suka yi masu bulala, abin kuma da ya sa 'yan sintirin yankin suka yi wa 'yan Boko Haram ɗin ƙofar rago, inda suka halaka uku daga cikinsu. Wannan ne ya sa mutanen ƙauyen suka fara ƙaura zuwa cikin garin Gujiba don tsoron abin da zai iya biyo baya na ɗaukar fansa daga 'yan ta'addan. Ba kuma da daɗewa ba ne sai mayakan na Boko Haram suka yi ganganko, inda suka afkawa garin na Gujiba da yaƙi. A cikin sanarwar da hedikwatar sojojin Najeriya ta aikowa muryar Amurka na nuna cewa Dakarun na runduna ta biyu ƙarƙashin jagorancin kwamandansu sun yi wa Boko Haram ɗin ƙofar rago, inda suka yi masu kace-kace. Dakarun waɗanda suka sami ƙarin sojojin kawo ɗauki daga Brigade na 27 da ke Boni gari da kuma runduna ta musamman da ke Boni yadi sun lallasa mayakan na Boko Haram, inda suka halaka guda 28. Sanarwar sojojin mai ɗauke da sahanin Brigadier General Bernard Onyako da ke zama mukaddashin darakta a cibiyar tattara bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya na cewar an kwato bindigogi ciki hadda na harbo jiragen sama daga mayakan na Boko Haram da kuma sauran kayayyakin fada. Sai dai kuma wani soja ɗaya ya rasa ransa, ƙarin ɗaya kuma ya samu rauni, amma a halin yanzu yana murmurewa a wani asibitin sojoji. Wannan kuma wani ɗan asalin yankin ne da aka yi gumurzun a gabansa, kuma ga abin da yake shaida min a cikin harshen Kanuri. Ya ce lokacin da mayakan na Boko Haram suka zo, sojojin sun bi su da aman wuta sosai, sun kona motar yakinsu, kana kuma sun kwato wata motar daga hannunsu da sauran kayayyakin fada irin su bindigogi da harsasai. Sun kuma kashe da dama daga cikin mayakan na Boko Haram, amma ba san ko nawa ne ba. A halin yanzu dai yankin namu al'amura sun fara komawa kamar da. Wani da aka yi gumurzu a gabansa a yankin karamar hukumar Gujiba da ke jihar Yobe. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda a birnin da magaran kungiyoyin da ke fafutukar kyautata rayuwar mata da matasa ke ci gaba da faɗakar da mata da matasa muhimmancin gudanar da zaɓe na gari, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari.
Kungiyoyi masu fadakarwa na ci gaba da waye kan al'umma kan al'amuran zabubbuka da irin matsalolin da ka iya tasowa. Ta haka ne kwamiti mai sa ido kan harkokin ci gaban matasa da mata wanda ake ce ma CVC ta shirya wani taron gangami na waye kan matasa da mata. Mamman Salisu shine magatakarda na kwamitin na CVC. Ce waye irin yadda matasa da mata ke bada kai kan shirya zabubbuka ya kai su ga shirya wannan waye kai.
Kokarin da mata da matasa suke kawo cikin tahiyar da harkokin zabe in an diba a ƙarshen ƙarshe ba su ci ribar kokarin da nasu. To shi yasa muka ce bari mu samu wannan forum mu organize shi saboda mutane a tada su daga barci inda za su kawo nasu kokari wajen tahiyar da harkokin zaben nan inda zai kasance sun zabi wakilan da yace da suka cancanta a zabe su. Saboda kasar mu ta ci gaba, saboda ayi zabe, kar mu je mu yi zaben tumun dare, kar mu je mu gidan jiya noman goje, ya kasance tahiyar tamu mun yi zabe mai kyau wanda zai kasance dan takara zamu zaba, idan mun to zabe ne namu wanda zai kasance ba tare da tashin hankali ba, kuma kowa ya ka tashi gudunmuwa wajen tsara wannan zaben wanda zai zama to kasar mu je an hutu ana mata san barka.
Babban burin kwamitin dai bai wuce na yin rigakafin irin matsaloli da ke tasowa lokacin zabe da kuma bayan zabe wanda aka saba gani a wasu wurare a lokacin zaba.
Saboda kun san cewa mafi yawancin matsaloli da wasu kasashe suka tukara suna hutowa daga tsarin zabe. To shi kuma tsarin zabe abu ne wanda in dai dan kasa ya sa hannun shi da kyau kowa ya zabu wanda yake tsammanin nashi ne. In ka zaba ka koma ka zauna ka saurara kuma ka cewa sanin shi zabe bai yayuwa a ce an yi zaɓe kowa ya ci. Tilas wani ya samu wani ya rasa wanda ya samu mu taru mu mishi barka wanda kuma Allah ya sa bai samu ba mu ƙara mishi ƙarfin gwiwa saboda shekarun gaba shi ma ƙara shiri ya ƙara kuzari inda zaɓen nan za a yi shi dai cikin kwanciyar hankali. Kiran da muka wa matasa mata su huto su yi zaɓe. In ma ba su huto ba suka yi zaɓe zai kasance wannan ƙuratar su ta zama ta asara ce gare su, asara ce gare mu, asara ce ga mutanen da suke tsammanin suna ƙauna.
Wasu mata da matasa da suka halarci faɗakarwar sun ce sun gamsu da ita ainihin.
Mun dace bu wannan abu da aka mu mun ji daɗi mun gode mun karɓe shi da hannun bibiyu kuma insha Allahu dama mun yi aiki munan waye ya mata kai kowa da kowa da matasa ku zaɓi wanda zai muku aiki kar ka zaɓi wanda in ka zaɓe shi da ka ƙare zaɓen shi ya gudu ya shirya barka. Ya da muna zaɓen tumin dare an mun zaɓe su ya su shirya can. Su je da su da iyalinsu su sha kaji su sha naman su na rago abinda suke so su ci mu su bar mu anan ya iya ma ban mace.
Kowa kai shi ya waye kwa a bisa kan wannan dama tsarin da muka yi a cikin garin kowa da kowa ya huto ƙwansa da kwalkwata a zo a yi zaɓe lahiya lahiya babu wani tashin hankali babu wani bambancin siyasa kama wannan ne nan gini siyasa mu ana haka muka mai data mu mai data tashin hankali.
Sunana Zulayya gaskiya na tsarin ya yi kyau Allah saka da alheri tunatarwa a bisa kan harkokin zaɓe da lokaci in yayi ana ganin su mun an kare zaɓe mun kare ganin mutane sai mu da mata kenan da matasa.
Tamar Abari muryar Amurka daga Namagaran a jamhuriyar Niger.
To a yanzu muna jamhuriyar ta Niger inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agare suke ci gaba da ɗaukar matakan kare makarantun yankin daga kamuwa da cutar corona biyo bayan samun wasu ɗaliban yankin da suka kamu da wannan cutar. Adam Malam Mamadu shine shugaban sashen da ke kula da cututtuka masu yaduwa a yankin na Agare.
Ba yara ne ba wanda basir lahiya. Lahiya su dau ba mai majina babu mai tari amma suna ɗauke da kwayar cutar. Ya aka yi suna aka san suna ɗauke da wannan kwayar. Gwaji aka yi ga uwayensu. Uwayensu suke contact don saboda an samu mutum guda yana da ciwon ana neman dukkan wanda suka yi mu'amala da shi wanda suka yi hulɗa da shi. Wannan mutanen duk sai a zo a yi musu kai su ma a ɗauki majinarsu a yi musu gwaji. To cikin gwajin nan da ake ne sai aka samu uwayen yaran nan a cikinsu guda yana da ɗauke da wannan kwayar cutar. Da aka yana ɗauke da wannan kwayar cutar sai aka ce to kai ma ai ya kamata duka al'umma da take cikin gidanka da wanda kuke mu'amala sosai haka. Ya kamata su ma ka ba mu listikin su ya kamata a musu wannan gwajin. To a cikin wannan binciken ne sai ya zamanto cikin yaran nashi guda biyu an samu wannan wanda ke ɗauke da wannan ciwon ya zamanto kuma ƴan lakwal ne. Rallen di aka buɗe lakwal. Kuma raddi ma shi da dare ne shi baban nasu aka san da yana da wannan ciwon. Kenan da sahi kamar a gaya mashi da ja yaran sun tafi lakwal. Sai aka bi su baya aka ce su dawo. Su dawo gida aka zo aka yi musu wannan gwajin sai aka yi san positive.
To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu Alpha Radio da ke birnin Kumasi. da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu ƴan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma
muna tare da wani matashi dalibi da asalin ƙasar Niger dake ƙasar India. To bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa. To gare ka bako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana lafiya. Sunana Musa Barmu Abubakar, sunanen ka Abubakar, ni dan asalin Niger ne, kawa daga kauyen Kaura Asha.
To malam shekara ka nawa yanzu a kasar India?
To inje dai wannan karon shine shekara ta na farko tunda hota na tara na India.
Watan ka tara. To ka babu dan albakcin bakin ka, ina kai primary da secondary kuma har ma ka isa a kasar India?
To yawancin duk karatuna a can jami'a na yusu a can na yi da primary school dina da secondary da komai da komai a jami'a ma can na fara can na samu bachelor dina sannan na yi dai Ghana wurin koyon turanci inda mu garin mu da French muke karatu a can Niger na je na yi karatun turanci na wata shida a Ghana da na koma Niger ne sannan na nemo da na nemi takardun zuwa India so yana samu na zo nan inda ina karatu.
To me yasa baka je wata ƙasa ba ta Afirka ko baka je Amurka ba ko baka je Turai ba?
To abin da yasa haka nan din in mutun ya buga kamar neman takardun sauran ƙasashen waje kamar ƙarfin su Amurka ko wasu Canada ko sauran abubuwa kan ga takardun zuwa India sun fi saukin samu kuma a yadda mutun zai gani lamarin tsadar rayuwa India zai kasance zai da hahiya da na sauran ƙasashen.
Yanzu shekarun ka nawa da haihuwa?
Ni yanzu shekara ta
25 daga Niger. Ya wani hanyoyi ne ka bi kafin ka samu izinin shiga kasar India, kafin ka samu visa, kai kadai ka je ko ka samu taimako daga gwamnatin kasar Niger?
To da na je neman visa din daman da ƴan gidanmu ne mun kai zancen daman da cinna mun ga da India dai yanzu dai a fuskar duniya mutane suna ganin duk lamarin da ya shafi lamarin lafiya da kuma lamarin karatun ilimin komputa da sauran abubuwa an ga da India ta yi nisa a sama su. To ni daman lokacin da na kare bachelor ina na karatun komputa a can jami'ar Abdulmumin ta Nyamai. To shine mun ka ce to da na nema na samu makaranta a India sai na samu na ci gaba da karatun a nan India din.
To kine yanzu kana degree na biyu ne?
Yanzu masters ne nake yi na India.
Kenan shi ake cema degree na biyu, kenan kai degree na fara a jami'a Lami Abdulmumin da ke Nyamai. Yanzu kuma ka zo ka yi kana yanzu me kake karanta na India?
To nan din ma wangan ne nake karatun na fara can shi ne nake yi nan ga. Nan ma karatun computer science ne nake yi amma shin da computer science din jijiji abubuwa sun yawa ciki. Amma ina specializing kaina a saman machine learning kamar ilimin da ake karatun da za a koya ma computer ita ma ta koya da kanta kamar yadda na da muke koya computer ma ita ma ta koya da kanta
kamar shi nake ce ma artificial intelligence ko?
Yawwa, to machine learning din ma yana cikin artificial intelligence din shi ma.
To yanzu ganin ka idan ka kammala wannan darasi da kake a kasar India, wani taimako za ka iya baiwa kasar ka Niger?
To tunda yanzu abin da mutane za su gane lamarin komi na duniya yanzu dai dole sai da computer yake yiwa, kenan sai da ilimin computer da sauran abubuwa hakan ga. Kuma wannan ilimin na machine learning din yanzu shine ke gaban komai. Komi ake a duniya yanzu a fannin computer sai an sa shi. Kuma a garin mu wannan abun bai yi nisa hakan ga ba. Kenan dole ne ya kasance ma mutum ya fito kasashen waje ya koya shi ma ya koma garinsa ilimin da ya samu shi ma sai na baza shi a garin shi a kai.
Daga nan Niger da ka samu da ka kare karatu a jami'ar Abdulmumin ka bidi visa, akwai wanda ya baka information ko bayanai akan wannan jami'a da ke India?
To da kwa wani dan Niger din shi ma nan India yake yanzu ya yi shekara 5 nan ga. To shi ne da farin na so na shiga wata jami'a ta India din, jami'ar gwamnati ce. To shi ne sai ke bani shawara ya ce min ai nan India cin daga yadda lamarin garin yake in mutum ya je jami'a gwamnati din wataran in suna karantar dawa suna hada da yaransu cin da yaransu na asali da Hindi suke karatu su a Awurku, to sai an kai jami'a ne ake dan hada da Turanci. To wasu din daga cikin su Turancin su bai tsaya ba kenan, suna gama da in malami na lecturer yana hada da yaran su na adana asali a cikin karantar da a makarantocin gwamnati. Amma ce mun in makarantar biya ce babu wannan abubuwa, yayin yana karatu da Turanci yake karatu.
To eh anan India kuna da dama yan Niger?
A to nan India yan Niger din dai bamu da dama dai haka dai.
Kamar ga alamun kun kai nawa haka kenan.
To matsalar da ta faru India din wadi gare ta kware, tunda India kare garan kanta ta kai wadi Niger su uku zuwa ko su hudu hakan ga. Kenan dai garukan da muke dan kusa-kusan nan dai mu dai yan Niger dai dalibai dai. Wanda dai na sani dai ba mu ce hudu ko biyar haka ga ba.
To ai asalin kasar Najeriya fa ko Kamaru ko Chad zance kuna dan yawa
eh ai nan ga ɗan Najeriya sun ma bi kowa yawa ma nan ga a cikin onganga foreigner dake zuwa anan ga ɗan Najeriya suna dama kwarai ina a building din ma nake akwai Hausawa da dama yanzu ma daga wurin sai na fito
kenan dai kuna tend abinci tare kuna tattauna kamar dai kuna gida tare kuwa
yau kuwa ya haka ne tunda yanci ma in muna hira ma da Hausa ce muke hira ga mun dai haka dai da koi don yan garuka da koi yan Kamaru da koi yan Chad da koi yan Somalia da koi yan kasashen duniya nan ga.
To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar da asalin kasar Niger mazaunin kasar India, mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin Kowa Ya Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka dake birnin Washington DC. Mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah. Nagode.
To madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger.
Fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Niger Enter Ebdo, wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Niger ta fara yunkurin samar da allurar rigakafin cutar corona da nufin baiwa al'ummar ta kariya. Jaridar ta ce kimanin miliyan 75,000 na sefa ne gwamnatin kasar ta ware domin odar allurar rigakafin da ake sa ran somawa a tsakiyar shekarar nan ta 2021. Kuma a cewar hukumomin lafiya, kashi 47 daga cikin 100 na 'yan kasar ne za a yi wa rigakafin a zagayen farko. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa makonni biyu bayan gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasar Niger, hankalin jama'ar kasar ya karkata wajen shugabannin jam'iyyun siyasa a dangane da batun kulla kawance da dan takarar da suke ganin shi ya fi cancanta a tsakanin 'yan takara biyu da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce damuwar galibin 'yan kasa a game da wannan magana shine za ta yi wasu 'yan siyasar su ba da kai saboda kwaɗayin abin duniya a maimakon kulla kawance a bisa turbar son kasa. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa wasu 'yan Niger mazauna kasar Amurka sun yi gangami a harabar ofishin jakadancin Faransa a birnin New York sakamakon abin da suka kira shishigin kafafan kasar Faransa a harkokin zaben kasar ta Niger. Jere ta ce kungiyar Debu Niger a ƙarƙashin jagorancin Mohamed Seydou ita ce ta shirya wannan gangami don jan hankulan kafafan Faransa su yi adalci wajen ba da labaran da suka shafi sha'anin babban zaben da aka gudanar a watan Disamban da ya gabata a nan Niger. Makarkare da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta jajanta wa Jamhuriyar Niger bayan harin ta'addancin da ya halaka fararen hula sama da 100 a farkon watan da muke ciki akan iyakarta da kasar Mali. Jaridar ta ce takanas Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiko tawagar wasu jami'anta da ke ƙarƙashin inuwar rundunar ruwan zar da zaman lafiya a ƙasar Mali wato MINUSMA wacce Muhammad Saleh Anadif ya jagoranta zuwa birnin Yamai domin jaddadawa shugaban ƙasa Isu Muhammadu da al'umar wannan ƙasa juyayi a game da wannan mummunan al'amari da ya faru a gundumar Walam tare da tabbatar musu cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da haɗa gwiwa da ƙasar Niger wajen ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Suleiman Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To za mu kammala shirin ne da shirin Muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
shugaba Donald Trump ya shirya kulla wata muhimmiyar yarjejeniya a wannan karo tsakanin kasar Morocco da Isra'ila. Wannan ne karo da hudu da aka kulla irin wannan yarjejeniya a cikin ƴan watanni. Amma kwani masu zuwa Isra'ila da Morocco za su farfado da hulɗar diplomasiyya tsakanin su. Wannan yarjejeniyar za ta bada damar jigilar jiragen sama daga Isra'ila da kuma dawowa, kada za ta ƙarfafa aiki tare na bunƙasa tattalin arziki tsakanin kamfanonin Isra'ila da na Morocco. Ta wannan mataki mai tattare da tarihi, Morocco za ta sake gina da daddiyar alaƙarta da al'ummar Yahudawa da ke zaune a Morocco da ma waɗanda suke ko'ina a faɗin duniya da Isra'ila. Wannan yarjejeniya tana kuma inganta tsaron Isra'ila yayin da take samar da dama ga kasashen biyu su zurfafa hulɗar tattalin arzikinsu kada su kyautata rayuwar mutanensu. A shekarar 1777, Morocco ita ce kasar farko da ta fara kulla hulɗar diplomasiyya da Amurka. A cikin wannan shekara, Morocco ta buɗe tashar jirgin ruwanta ga jiragen sabon jamhuriyar Amurka, lamarin da ya baiwa Amurka damar yin kasuwanci da harkokin cinikayya, kana take taimakawa wurin gwagwarmayar ƴanci. Kawancenmu ya ɗore, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Tare da Isra'ila da Morocco, za mu iya nuna wa duniya cewa mun maida hankali wurin buɗe damarmaki ga dukkan 'yan ƙasarmu domin ci gaba da samun alheri da kuma tsaron ƙasashenmu. Shugaba Trump ya kuma yarda da ikon da ƙasar Morocco take da shi a kan yammacin Sahara. Amurka tana ci gaba da imani cewa tattaunawar siyasa kaɗai ce za ta magance batutuwa da ke tsakanin Morocco da Polisario, wata ƙungiyar mayakan siyasa, domin kawo ƙarshen rikicin yammacin Sahara da Morocco ke riƙe da ikonta kana yankin ya samu 'yancin kai. Kamar yadda Sakatare Pompeo ya faɗa, mun yi imani za a gudanar da wannan tattaunawa ne bisa ƙudirin da aka shirya kan yankin da Morocco ke da iko da shi. Kokarin Morocco da ya cancanci yabo game da zaman lafiyar addinai da ya samo asali daga al'adunta na kare tsirarun al'ummar Yahudawa a ƙasar da ba da damar walwalar addini da kuma wannan sabuwar yarjejeniya da Isra'ila, wani babban misali ne ga yankin da ma duniya baki ɗaya. Sakatare Pompeo ya faɗa cewa akwai wata muhimmiyar aya a cikin littafi mai tsarki da ke cewa ana girbe amfani mai kyawu ne daga zaman lafiya da masu son zaman lafiya suka shuka. Amurka da Isra'ila da Morocco sun rubumi zaman lafiya, kuma duniya za ta amfana da zaman lafiyar. Wannan ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.